بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata muna 18 ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da tara ga watan 4 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan gari na Kano mai albarka idan ba manta ba ajiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 65 daidai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 66 bi Allah ya tsare
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
الله سبحانه وتعالى يتي وهو الذي أحياكم شيني دي وندا يراياكو ثم يميتكم سنكم شيني زي كشيكو ثم يحييكم سنن كما يقرا رايا قوه ترايوه تدبن ان الانسان لكفور للي دان ادم يا كسنتي مي يوان كافرتي ني دان uwa wannan ayar ta biyo bayan ayar da muka karanta jiya aya ta 65 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayanin wasu manya-manyan ni'imomi guda uku da yayi mana daga cikin yassarewarsa da taskhirinsa ga bayinsa ya ba su waɗannan abubuwa guda uku da ya ambata a wannan ayar shine fadinsa alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardh wal fulka tajri bil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqaa 'ala al ardi illa bi idni inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki ce shin baka gani ba Allah subhanahu wataala shine ya yassare muku ma fil ardi abinda ke cikin kasa ya ba ku ikon cin gajiyar sa da amfanin sa ya ba ku ikon sarrafa shi yadda kuke bukata abu na farko kenan wal fulka tajri fil bahri bi amri abu na biyu shine kuma ya sare muku jirgin ruwa wanda yake gudana akan ruwa bi amrihi da umarnin Allah madaukakin sarki irin jiragen ruwan da za ku makare su da kaya da mutane sannan kuma su haukar ruwa su rinka tafiya ba tare da wata barazana ba Allah subhanahu wataala shike rike da wannan jiragen ruwan kuma shike kada su kudu yamma gabas da arewa subhanahu wataala sannan babban ni'ima ta uku da Allah madaukakin sarki ya mana yace wa yamsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi kuma shine dai ubangijin da ke rike yake tallafa da sama an taqa ala al-ardi ta yadda ba za ta fado ta rubzo akan kasa ba da mutanen da ke cikin ta illa bi iznihi sai da iznin sa subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki shike rike da sama shike tallafa da ita shike kula da ita ba tare da duraku ba ba tare da wani abubuwan da suke kare ta ba a fili a zahiri ko a batini babu wanda yake ganin wannan tsantsar ikon Allah subhanahu wa ta'ala shike rike da sama Allah madaukakin sarki baya gafala daidai da sakon guda wajen kula da halittunsa gaba daya daga cikin mafi girma akwai sama Allah madaukakin sarki bayan ya gama jero mana waɗannan ni'imomi manya-manya kowace ɗaya daga ciki na nuna girman ƙudurarsa da buwayarsa subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya biyo bayan wannan ayar da wata ƙudura tasa subhanahu wa ta'ala yace huwal ladhi wa huwal ladhi ahyaakum shine dai ubangijin da ya muku wancan shine kuma wanda ya raya ku a karan farko thumma yumitukum sannan kuma shine wanda zai dauki ranku idan ajalin da ya deban muku kwanakin da Allah madaukakin sarki ya kaddara za ku shafi su a duniya kun gama su to shine dai zai dauki ranku thumma yuhyikum sannan kuma ya kara raya ku wata rayuwar ta daban kun ga wannan waje Allah madaukakin sarki ya faɗa abubuwa guda uku ne na farko rayuwa na biyu mutuwa na uku rayuwa ma'ana cikin wannan ayat ta suratul hajj Allah madaukakin sarki ya faɗi rayuwa guda biyu ne ya faɗi mutuwa guda daya ma'ana za a raya mu guda biyu za mu mutu sau daya to amma alqur'ani ka'idarsa shine sashin sa shi yake fassara sashi wasu ayoyin idan mun koma a cikin alqur'ani za ku ga suna bayani ne akan rayuwa guda biyu Allah madaukakin sarki ya bamu sannan mutuwa ma guda biyu Allah madaukakin sarki ya bamu kowanne ɗaya daga cikin halittun Allah madaukakin sarki daga cikin adam ya mutu sau biyu ko kuma zai mutu sau biyu zai kuma rayu sau biyu Allah madaukakin sarki ya ce faqalu ko kuma qalu rabbana amatta nafnataini wa ahyaita nafnataini fa'atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil dhalikum bi annahu idha du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu فالحكم لله العلي الكبير الله سبحانه وتعالى اتكين wannan ayar yake ba mu labari irin tattaunawar da ƴan wuta za su idan Allah ya sa su a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu idan ƴan wuta sun shiga cikin wuta sun ji kura sun ji bugu sun ji zafin wuta za su fara magiya da lallashi da bambaki ga Allah madaukakin sarki suna cewa qalu rabbana ya ubangijinmu amatta nafnataini kai ne ka kashe mu har mutuwa guda biyu wa ahyaita nafnataini sannan kuma kai ne ka raya mu har rayuwa guda biyu fa atarafna bi dhunubina min i'tirafi min yadda da zunubanmu da laifinmu da abinda muka yi mara kyau a duniya ya ubangiji min yadda da shi fa hal ila khurujin min sabil shin babu wata hanya ta fita ta tsira daga wannan bala'i da musifa da muke ciki ɗan wuta ya shiga wa Allah madaukakin sarki haka shine sai Allah madaukakin sarki yace zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum yadda al'amarin yake shine abinda yasa kuka kasance abinda kuke cikin abinda kuke ciki abinda ya kyale ku a cikin abinda kuke ciki na azaba da kunar wuta shine idza du'iya Allah wahdahu duk lokacin da aka ambaci Allah madaukakin sarki shi kadai aka kadaita Allah aka korewa Allah kishiyoyi kafartum sai ku kafirci amma wa iyu shirak bihi duk lokacin da aka yi wa Allah shirka aka sa masa kishiyoyi to umini sai ku yarda sai ku amince sai wannan ya muku dadi to wancan shine abin da kuke a duniya yanzu kuma fal hukmu lillahi al-ali al-kabir hukunci yana wajen al-ali shine madaukaki Allah madaukakin sarki al-kabir kuma wanda ya fi kowa girma saboda haka ba ku da mafita mahalli shahid a cikin ayar shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ƴan wuta za su ce an raya su sau biyu kuma an kashe su sau biyu sannan a cikin suratul baqara ma Allah madaukakin sarki ya maimaita mana irin wannan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una Allah madaukakin sarki ya ce kaifa takfuruna billahi akan me dan me za ku rinka kafircewa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan bayan da kun kasance matattu babu ku gaba daya thumma ahyaakum sannan Allah madaukakin fa ahyaakum sai Allah madaukakin sarki ya rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma zai kara kashe ku thumma yuhyikum sannan kuma ya kara rayar da ku thumma ilayhi turja'una sannan makoma gaba daya a wajensa take subhanahu wa ta'ala yan uwa kun ga wannan ayar ma ta cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da mutuwa guda biyu ake yi rayuwa ma guda biyu ake yi haka nan wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ka gaya musu Allahu yuhyikum Allah madaukakin sarki shine zai rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma ya kashe ku thumma yajma'ukum sannan kuma ya tattara ku ma'ana ya kara tashin ku kenan ya tattara ku bayan kun mutu ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin alqiyama la rayba fihi wacce babu kokanto ko shakka a cikin ta to abin tambayar shine wacce irin mutuwa ce guda biyu wacce irin rayuwa ce guda biyu mutuwa guda biyu mutuwa ta farko shine kafin a samar da mutum kafin mutum ya kasance wani abu haka wasu malaman tafsirin suka faɗa suka ce kafin mutum ya kasance wani abin babu shi to babu a larabci suna kiransa al-imatat shine mutuwa Allah madaukakin sarki ya ce hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin wani lokaci da zamani bai zo mutum ba a lokacin da bai kasance wani abin ambato ba babu shi gaba daya wannan mutuwa ce wasu malaman suka ce a mutuwa ta farko ita ce lokacin da Allah madaukakin sarki yake halittan dan adam qauran ba'da qauri zango bayan zango aji bayan aji daga gudan daga mani zuwa gudan jini zuwa gudan tsoka zuwa a sa masa kashi a sa masa kasusuwa da tsoka da sauransu to za ku ga lokacin da aka halicci mutum a cikin mahaifiyarsa aka hada shi ya zamto mutum sosai a lokacin babu rai a jikinsa matacce ne har sai zuwa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sun mai rusalu alaihi almalaku sannan sai a aiko masa da manzo fa yunfakhu fihi ruh sai ya busa rai a jikinsa kun ga kafin a busa rai a jikinsa menene matacce ne to shine mutuwa ta farko kenan wacce ce rayuwa ta farko ita ce bayan an busa rai a jikin mutum sai a haife shi bayan ya mutu kenan mutuwar da gagangan jiki babu rai Allah ya busa mata rai ya mutu sai kuma a rayar da shi idan mahaifiyarsa ta haife shi to kun ga ya fito a matsayin raye kenan kun ga ya mutu sau daya ya rayu sau daya wacce ce mutuwa ta biyu wacce ce rayuwa ta biyu mutuwa ta biyu ita ce wacce muka fi sani Allah madaukakin sarki ya kaddara kowanne ɗaya daga cikin mu akwai adadin kwanaki da awanni da watanni da shekaru da zai share a duniya wani zai shekara 100 wani shekara 70 wani 80 wani ƙasa da haka wani sama da haka to idan muka shafe wannan kwanakin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana kuma zamu mutu kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin mu sheda ne ana ta mutuwa wasu sun mutu a da wasu suna mutuwa a yanzu nan gaba ma wasu za su mutu to wannan mutuwa ita ce mutuwa ta biyu ƴan uwa an yi ta farko tun a ciki wannan ta biyu ce saboda haka duk wanda ya mutu yanzu aka je aka haka kabari aka binne shi a ciki wannan mutuwa ta biyu ce ba ta ɗaya ba kafin ita yayi wata to sannan sai rayuwa ta ƙarshe ita ce rayuwar da Allah madaukakin sarki zai dawo da ruhin mutane cikin jikinsa dan su tashi a musu hisabi dan su tashi a musu hisabi shine busa da za a yi ta kaho ta biyu thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzuruna sannan sai Allah madaukakin sarki ya sa a yi busa a cikin kaho busa ta biyu bayan an mutu fa idahum qiyamun sai ka ga duk mutane gaba ɗaya sun tashi yanzuruna sashin su yana kallon sashi kowa ya tashi suna cewa man ba'athana min marqadina wa ya tashi mu daga makwancin mu to wannan ita ce rayuwa ta biyu ƴan uwa daga wannan rayuwa kuma babu mutuwa babu sauran mutuwa gaba ɗaya saboda haka yadda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam shine zai mutu sau biyu zai rayu sau biyu to da zarar mutum yayi mutuwan nan sau biyu ya rayu sau biyu dole ne ya kasance akwai ɗayan abu guda biyu ko dai jin daɗi na har abada Allah ya samu a ciki ita ce aljanna ko kuma bala'i da masifa da wuta da azaba na har abada ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu dole ne mutum ya kasance ɗaya daga ciki. To mutum shi yake wa kansa tanadi ya ga ina ya kamata ya je, ɓangaren rahama, ɓangaren jin daɗi, ɓangaren samun duk abin da yake buƙata na rayuwa, ko kuma ɓangaren da zai je ya sha wahala da ba ta da ƙarshe. Amma dai mutuwa babu ita daga wannan. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake tuna musu cewa Allah maɗaukakin sarki da yake ba ku irin waɗannan ni'imomi, wanda shi ne ya ɗauke ku a cikin jirgin ruwa, ya yassare muku abin da ke cikin ƙasa, ya kuma riƙe muku sama ba ta faɗo muku. Wannan ni'imomin guda uku ƴan uwa ba ta keɓanci musulmi kaɗai ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana cin albarkacinta. Musulmi yadda aka yassare mana amfani da abubuwan da suke doron ƙasa, kafiri ma an yassare masa. Bar ma idan kafiri ya fi mu zaƙewa, ya fi mu dagewa wajen ilimi da binciko abubuwan duniya, sai ya fi mu amfanarsa. Kamar yadda haka al'amarin yake yanzu, wanda suka fi kowa technology, information technology yanzu a duniya, ba musulmi bane har nani, wanda suka fi kowa ƙere-ƙere, wanda suka fi kowa noma, yanzu a duk duniya babu ƙasar da take Isra'ila noma. Isra'ila ƙasar Yahudawa, kowa ya san su a Yahudawa kuma. To a duk duniya babu wanda suka kai su noma. To kun ga suna cikin wanda suka ci gajiya suka mori me, Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana abin da ke cikin ƙasa. Saboda ka ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta uniformly gaba ɗaya, ba musulmi ba wanda ba musulmi ba. To shine Allah yake tuna mana cewa ku kalli irin waɗannan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya muku. Shine ce huwal ladhi wa huwal ladhi ahyakum, shine dai Ubangijin kuma da ya raya ku da bayan babu. Thumma yumitukum, sannan kuma zai kashe ku idan kwanakin ku ya kare. Thumma yuhyikum, sannan kuma ya kara raya ku dan ai muku hisabi. To ku tuno wannan rana, shine abin da Allah yake gaya mana, ku tuno wannan ranar da za a raya ku dan ai muku hisabi. Kowa ya girba abin da ya shuka, kowa ya girba abin da ya shuka, kowa ya zara abin da ya ajiye da hannunsa. Duk abin da kaga an kawo maka a filin tashin alkiyama, kai ka dasa shi da hannunka. Wallahi babu yadda za a yi abin da baki san da shi ba a kawo miki shi, babu wannan a filin tashin alkiyama. Duk abin da kika gani a gabanki an kawo miki, ke kika ajiye shi, ke kika shuka shi, ke kika dasa shi da hannunki. Saboda ka cirowa ne kawai za a yi, sai a kawo miki a ce ga kayanki. Idan alkhairi ne za ki gan shi fili a gabanki, idan ma kishiyar alkhairi ne sharri, haka za a kawo miki shi, ba za a tauye miki komai ba. Haka Allah maɗaukakin sarki yake tuna musu cewa ku tuna wannan rana da za ta zo. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma innal insana lakafur, lallai mutum ya kasance lakafur ne, mai yawan kafircewa Allah maɗaukakin sarki ne. Ma'ana ai jahudun, mai yawan inkari da bijirewa ne da taurin kai game da ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki masa. Yanzu kai ɗan adam ba za ka kalli irin ni'imomin da suke kewaye da kai ba, waɗannan abubuwan da muka ambata a yayin baya duk baka kalla ba, Allah maɗaukakin sarki ya maka su? Allah bai ware ka ba, bai ce kai baka abin sa ba, ya baka? Ba za ka tuna kai musu biyayya ba tun kafin lokaci ya ƙure maka? Idan da a ce Allah maɗaukakin sarki ya ga dama, da sai ya ce ruwan sama iya na masu imani ne, abin da zai fitowa ƙasa iya na masu imani ne, duk wata baiwa wani abin da yake natural, to sai kasance na masu imani ne kawai. Kuma arna da kuke bauta wa nan Allah, ku je ku samu naku. Idan da Allah ya ga dama sai ya haka, amma Allah bai haka ba, sai ya haɗa komai iri ɗaya ne, kowa zai ci moriyarsa. To ba ka kallon irin waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya muku, ba za ku gode masa ba, ku dawo ku miƙa wuya, ku daina wancan abin da kuke na kafirci? Shine innal insana, lallai ɗan adam ya kasance lakafur, mai yawan kafirci. Allah subhanahu wataala ya ce li kulli ummatin, lallai kowace al'umma ja'alna mansakan, mun sanya mata ibada ta musamman, hum nasikuhu, da suke bautar Allah maɗaukakin sarki da ita. Fala yunazi'unnaka fil amri, Allah ya ce da manzansa kada ka ba su dama su yi jayayya da kai a cikin al'amari. Me al'amr? Shine al'amarin tauhidi. Kada ka ba su dama su yi jayayya da kai a cikin al'amarin tauhidi. Wada'u ila rabbika, kayi kira, kayi da'awa izuwa hanyar Ubangijinka. Innaka lallai kai ya Rasulullah la'ala hudan, kana kan hanyar shari'a mustaqim, wacce take madaidaiciya. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana cewa li kulli ummatin, lallai kowace al'umma daga cikin al'ummomin annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko cikin wannan duniya tamu ja'alna mun sanya musu mansakan gurin ibada ko kuma mansikan a wata kira'ar shine makanul ibada gurbin ibada idan aka dauke shi a matsayin mansak sai ka san ta dauke shi a matsayin masdari kenan ma'ana Allah madaukakin sarki kowace al'umma ya sanya mata ibada tata ta musamman asali kalmar al-mansak abinda take nufi shine ibada ibada take nufi shi yasa mun karanta irin wannan ayar a baya wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am Allah ya ce ga kowace al'umma mun sanya musu mansak sai muka ce mansak a wancan guri muka ce su ne a zubar da jini ibada da ake ta zubar da jini ma'ana wani bangare na ibada aka dauka aka yi amfani da shi to amma a wannan wajen mansak abinda yake nufi ibada gaba daya kowace al'umma daga cikin al'ummomin da Allah madaukakin sarki turo musu annaba akwai irin ibadar da aka sa musu ibadar da mutanen annabi Musa suke yi ba ita ce ibadar da mutanen annabi Isa suke yi ba ibadar da mutanen annabi Isa suke yi ba ita ce ibadar da mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yi ba ibadar kowanne annabi daban-daban take ka'ida shine tauhidi Allah ɗaya ne wannan shine abin da yake na gaba daya eh wannan wani abu ne da yake general aspect wanda babu wanda yake fita daga cikin sa tun daga annabi na farko ko manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam zuwa manzo na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya shafi tauhidi abu ɗaya ne shine bautar Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da jingina masa abokin tarayya ba amma ibadu yin sallah ko yin azumi da irin waɗannan abubuwa to kowace al'umma akwai irin nata likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan kowace al'umma mun sanya musu tata irin shari'ar wa minhaja da kuma hanyar da za su bi to shine likulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma an sanya musu mansak ibadarta idan kuma ka dauke shi a matsayin mansikan gurin ibada to haka shi ma kowace irin al'umma daga cikin al'ummomin annabawa Allah subhanahu wataala ya ajiye musu inda za su rinka bautarsa inda za su rinka bauta inda za su rinka ibada shine kamar da makaranta a baya Allah madaukakin sarki ce walawala daqullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawabi'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fi ismillahi katira da ba dan yadda Allah yake ba wa mutane sashin su akan sashi kariya ba to da an ruguje gurin bautar nasara an ruguje gurin bautar yahudu an ruguje gurin bautar musulmi kuma kowanne akwai gurin bautar suke to kowace al'umma Allah madaukakin sarki gurin bautar da yasu je su rinka bautawa Allah a wajen mu musulmi ina ne wajen bautar mu shine masallaci yahudawa fa shine sawami kristoci fa shine coci to haka Allah madaukakin sarki ya sanya shine likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu inda zasu je su bauta wa Allah madaukakin sarki a wajen sai Allah madaukakin sarki ya ce da manzansa fala yunazikunka fil amr ya rasulullah kada ka basu dama su rinka kokarin jayayya da kai a cikin al'amarin tauhidi kada ka basu dama imam al-qurtubi alaihi rahmatullah ya kawo wata kissa cewa wannan ayar daidai nan wajen ya sauka ne game da wasu daga cikin mushrikan makka wanda suke kokarin yin jayayya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa akan abin yanka wai suke tambayar cewa dan me musulmi idan Allah madaukakin sarki ya yanka abu ba sa ci sai yankan kansu da kansu me yankan kansu da kansu shine mutun ya danne abin yanka ya bismillah yanka sai ya ci amma me suke nufi da yankan Allah madaukakin sarki shine abu ya mushe su abinda suke dauka idan abu ya mushe wa yankan Allah ne eh idan abu ya mushe shikenan Allah ne kashe shi da kansa to da abinda ka kashe da abinda Allah ya kashe wanne yafi to kun ji wata shubha wai da abinda ka kashe da abinda Allah ya kashe wanne ne yafi to shine imam al-qurtubi ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce fala yunazi'unka fil amr kada ka saurare su kada ka ba su dama su jayayya da kai wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da id unzilat ilayk wada'u ila rabbika innaka ko kuma la takunanna min al-mushrikina. Allah ya ce wala yusuddannaka, kada ka bari su kautar da kai su toshe ka an ayatillahi, game da bin ayoyin Allah madaukakin sarki da aka saukar maka. Allah madaukakin sarki ce da manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ba'da id unzilat ilaik, bayan an saukar da su akan ka ya rasulullah. Batun abin da ya shafi kalmar munaza'a shine jayayya musu na babu gaira, babu dalili, ba shi da banda, ba shi da hujja a cikin, ba shi da hujja a cikin addini, shine munaza'a wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ta, ba daidai bane. Shine Allah madaukakin sarki ya ja hankalin musulmi a cikin suratul anfal, yace wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tathabarihukum. Allah yace ku ba Allah, ku wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, sai yace wa la tanaza'u, kada ku rinka musu, kada ku je ku yi ta jayayya, ku zauna ai awa biyu ana jayayya akan abin da yake ba kowa ba shi da ilimi akan sa, a kawo mas'ala ta addini ya aje ta, ai ta jagwalgwalata, ai ta jagwalgwalata, babu wanda yake da abin da yake amsawar kake a ciki, duk wanda suke musun babu wanda ya sani, a kawo mas'ala ta addini ai ta jagwalgwalata. Allah madaukakin sarki ce wala tanaza'u, kada ku rinka jayayya tsakaninku, fa tafshalu sai ku rarraba, wa tadhhabu rihukum sai karfinku ya tafi. Daya daga cikin abin da yake kawo rabuwa tsakanin musulmi shine jayayya da musu, eh lallai ni sai na nuna ni ne akan gaskiya, kai ma sai ka nuna kai ne akan gaskiya, lallai sai na nuna kai akan bata kake, lallai kai ma sai ka nuna ni akan bata nake, ai ta musu, ai ta jayayya, abin da ya kamata da abin da bai kamata ba ai ta jayayya akan sa. Wannan al'umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah madaukakin sarki ya hana su wannan, ba a su. Shi musu koda akan gaskiya mutum yake ba a san sa, indai baka da tabbacin akwai yiwuwar karbar gaskiya ga abokin tattaunawarka. Shi sa hadisi ingantacce wanda Imam Abu Dawud ya rawaito, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ana za'imun bi baitin fi rababil jannati liman taraka al miraa wa in kana muhiqqa. Annabi yace ana da imun bi baitin fi rababil jannati, ni ne zan tsaya wa mutum ya samu gida a tsakiyar aljanna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ni zan tsaya maka ka samu gida a tsakiyar aljanna. Me zaka ka samu wannan garabatar? Shine annabi yace liman taraka al miraa, ga wanda ya bar musu da jayayya, wa in kana muhiqqan, koda akan gaskiya yake, irin musun da kawai sai dai idan ka yaja, idan sai yaja ka ji haushin sa, shi ma ya ji haushin ka, babu wata natija da mutum da musun zai haifar, irin wannan musun bashi da amfani. Wato shedan yana amfani da irin wannan musun ne wajen raba kan mutane, shine fatafshal, za ku ga inda ake musu abokan musun, za ku ga wannan kokari yake kura wannan, wannan ma kokari yake kura wannan, wannan yana jin zafin wannan a cikin zuciyarsa, shi ma wannan yana jin zafin wannan a cikin zuciyarsa, babu wata natija da ake samu. Yan uwa, ina ga muku wannan musu ma fa akan addini kenan, bari akan duniya, eh bari akan duniya, abinda ba shi da wani amfani. Sai mutum ya zo na yayi awa biyu yana musu, wasu sai kuga musun nasu ba an kuka ji kamar a samu bulala a zane shi, eh kamar a samu bulala, sai a zo na musu a ce ai da malam wana, da malam wana waya fa karatu, malam wana ya fa malam wana karatu, kai da malam wana, da malam wana, ai sun fika karatu, me abin musu? Da malam wana, da malam wana, duk malamai ne sun fika karatu, kai me abin musu a ciki? Wana yayi kaza, wana bai yi kaza ba, ai ta musu, ai ta musu, addinin musulunci baya san musu. Yar uwa, matakar kina son zaman lafiya da yan uwanki, to ki gujewa musu. Ko magana ce aka fara ta da kin ga wata mai irin kun san akwai bala'i wajen musu, eh sun dai musu ne sun kware, to da kin fahimci ta fara sako baki, ta fara tare jewa, sai ki mata shuruki, bata ta yi ita kadai, eh karfe dai ai baya a moko, to ki bata ta yi musun ta ita kadai, kada ki sa mata baki. Shi musu yan uwa ko jayayya, shari'a ta ba da dama a yi shi ne akan abin da yake mafi kyau. Wani ne yazo da wani abin da yake cin karo da addini ne kai tsaye, kokari yake lalata addinin musulunci,
kokari yake kawo wani abu sabo wanda babu shi a cikin addinin musulunci kuma ya dage ya zakalkale akan lalle sai yayi to sai a samu wanda za su iya sai su zauna da shi sai su baje shi ba irin wannan wajen musu ya halatta shine Allah madaukakin sarki ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan kada ku rinka jayayya da musu da ma'abuta littafi yahudawa da nasara Allah madaukakin sarki ce illa billati hiya ahsan sai a cikin abin da yake mafi kyau kun ga ba a ce a cikin abin da yake mai kyau ba ba a ce illa billati hiya hasan ba a'a ahsan mafi kyau kenan akwai hasan akwai ahsan akwai mai kyau akwai mafi kyau to idan ma mai kyau ne abin ka bashi sai ka samu gida a aljanna shine kuma abin da Allah subhanahu wataala yake cewa jadiluhum billati hiya ahsan eh wajadiluhum kai jayayya da su billati cikin abin da yake ahsan mafi kyau ya kamata ku fahimci wannan da kyau musu a cikin addinin musulunci ba shi da amfani musamman musun addini yana da matsala saboda musun addini yana kai mutun ya rinka fadar abinda bai sani ba akan Allah alqawlu ala Allah bila ilmi mutun ya rinka kirkiro wata magana akan Allah wacce bai sani ba ya fada yace ai Allah ma yace kaza annabi yace kaza kuma wallahi ƙarya yake daga cikin mafi girman laifi akwai alqawlu ala Allah bila ilmi mutun ya rinka fadar magana ya jingina ta ga Allah madaukakin sarki alhali bai sani ba wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamun saboda kai uwa mai kokari mu rabu da musu ban musu shine Allah madaukakin sarki yake ga annabinsa anan fala yunazi'unka fil amr kada ka ba su dama da kofar da za su rinka jayayya da kai ya rasulullah fil amri a cikin al'amarin addini sai Allah ya ce wada'u ila rabbika mai da hankali ya rasulullah ci gaba da da'awa ci gaba da kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki shine wada'u ila rabbika idama da awa shine babban aikin annabawa shine aikin da Allah madaukakin sarki ya turo manzanninsa gaba ɗaya su kira wanda ya bata zuwa ga shari'a su kira wanda ya makance zuwa ga abin da yake na daidai shine aikin annabawa kuma shine aikin da sahabban annabawa suka dora akai shine kuma aikin magadan annabawa malamai suke tafiya akai da awa zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki duk wanda yake musulmi akwai wani bangare na haƙƙin da'awa a kansa matukar ke musulma ce idan galibi abinda ake dauka shine da'awa kawai ai ta malamai ce da'awa ta malamai ce a masallaci da'awa ta masu wa'azi ce amma kibarunki da da'awa wannan kuskure ne kowa akwai da'awa a kansa sai dai abinda yake shine kowa zai yi gwargwadon ikon sa gwargwadon samun damar sa gwargwadon abin da kike da shi zaki annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya ku isar a madadina yadda Allah ya ce da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya isar yayi wa'azi ya da'awa to sai annabi ya ce ke ma da ni da mu gaba ɗaya mu isar a madadinsa mu wakilce shi a bangaren da muke da dama mu yi abin da yake a madadinsa annabi ya ce walau aya ko da aya ɗaya ce e ke karatun ki iya aya ɗaya kika haddace kika san fassararta kika san ma'anarta idan kin samu wacce bata santa ba kika samu wacce bata san ma'anar wannan ayar ba yi mata da'awa da wannan ayar hadisi ɗaya kika sani kika haddace shi yi kokari ki da'awa da wannan hadisin da kika sani ki kira wacce bata san wannan hadisin ba kin isar hanyar da'awa kala kala ce wani da iliminsa zai da'awa kamar malami kenan Allah ya bashi ilimi zai da'awa da iliminsa wani kuma da kudinsa zai da'awa shi bashi da ilimi bai iya jan aya ko hadisi ya fassara ba a'a bashi da wannan bangaren amma yana da kudi akwai plus a hannunsa to shi ma akwai da'awa a tattare da shi ya fito da kudinsa a yada addinin Allah ya dauki nauyin masu da'awar a tura su gurbi gurbi guri guri ƙauyuka ƙauyuka a ja isar da saƙon Allah madaukakin sarki shi ma ya da'awa da shi da malami a lokacin sun zama ɗaya wani shi ba shi da kuɗi ko ba malami ba ne amma yana da capacity yana da wani tunani ko wani ƙarfi da zai iya taimakawa da'awa da shi to shi ma ya fito da ƙarfinsa ya fito da wannan capacity ɗin nasa a taimakawa da'awa da shi wata ita abin da za ta iya a wajen da'awa kawai shine idan ɗan da'awa za su fita da'awa ta dauki nauyin girka musu abinci su tafi su je su ci su dawo babu yunwa. Idan wani malami mana cewa wai ita da'awa ba a yanta sai da dawa, idan babu dawa sai a shiga dawa, to haka ne. Idan kika dauki nauyin masu da'awa kika girka musu abinci suka ci suka koshi suka je suka yi da'awa, to yadda suka je suka yi da'awa aka ba su lada, ke makina gida za a baki lada. Kun ga ashe da'awa ba aiki ne na mutum ɗaya ba, da'awa aikin kowa da kowa ne, eh kan daki ne sai kowa ya taru ake iya daukar sa. Saboda haka da Allah ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wada'u ila rabbika, ka ci gaba da kira ga Ubangiji zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki, ka rabu da waɗancan mushrikai, kada kai musu da jayayya da su. To Allah madaukakin sarki ya kira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan, haka nan duk wani wanda yake ji mabiyin annabin ne shi ma ya shiga ciki. Shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki ce da annabin sa, udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Allah ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, udu ila sabili rabbika, kai kira izuwa ga hanyar Ubangijinka, bil hikmati, da hikima, wal mau'izatil hasana, da kuma kyakkyawan wa'azi. Ita kunga ita kanta da'awar salo salo ce, tsari tsari ne, hanya hanya ce, ana yin ta ne da hikima. Ya danganta da ina za ka yi da'awar, kuma suwa za ka yi wa, sannan wani irin lafazi za ka yi amfani da shi wajen da'awar. Kowa akwai yanayin da za a yi masa da'awa, kowa akwai yanayin da za ka yi masa da'awa. Yadda ake da'awa a cikin birni, idan kika tashi kika tafi ƙauye da'awa ba haka za ki je ki musu ba, saboda yanayin biyar environment ɗin ya bambanta, zamantakewar da rayuwarsa akwai bambanci. Saboda haka yadda 'yan ƙauye suke daban da yadda 'yan birni suke daban, yadda za ki wa yara ƙanana da'awa ba haka za ki wa manya ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi wa yara wa'azi kamar yadda yake wa manya. Wata rana ya ɗauki Abdullahi ɗan Abbas ya ce, ya gulam ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu amamaka, ya rinƙe masa wa'azi. Abdullahi ɗan Abbas ya ɗan ƙaramin yaro amma annabi ya rinƙe masa wa'azi. To usulubi na ƙananan yara daban, usulubi na manya daban, haka nan usulubin da za a yi wa mata wa'azi daban, maybe ba shi za a yi wa maza ba. Su maza idan ka nemi su wa'azi za ka rinka lura da yanayin abin da suka fi mai da hankali a kai. To idan ka tashi buga musu misali da irin sayar za ka rinka buga musu misali. Mata ma sai ka kalla mai suka fi mai da hankali a kai, sai ka rinka buga musu misali da abin da suka fi mai da hankali a kai, sai saƙon ya fi shiga cikin zuciyarsu su fi yarda da shi. Sama da a ce kana buga wa maza misali irin misalin mata, ko ka buga wa mata misali irin misalin maza. Allah madaukakin sarki ce, wada'u ila rabbika, kai kira zuwa ga hanyar Ubangijinka, innaka la'ala hudan mustaqim, lallai kai ya rasulullah la'ala hudan, kana kan shiriya mustaqim, wacce take miƙaƙƙiya ƙodar, wacce babu karkata a cikinta. Allah madaukakin sarki ce, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwantar da hankalinsa, shi yake kan daidai, shi yake kan shiriya, shi ne yake kan abinda Allah madaukakin sarki yake so, kamar yadda ya ce, wa innaka la tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, lalle kai ya rasulullah kana shiryar da wanda ka ga dama ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ba man tasha'u, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim afwan, hakika kana shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya. Haka nan wani yace, wa innaka latad'uhum ila sirati mustaqim, lalle kai ya rasulullah kana kiran mutane zuwa ga hanyar take miƙaƙƙiya. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Sai Allah ya ce,
wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun, Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
Na'am. Allah subhanahu wata'ala ya ce, wa in jadaluka, idan suka dage sai sun yi jayayya da musu da kai ya rasulullah, fa qulillahu, ka gaya musu Allah madaukakin sarki a'lamu shine mafi sani, bima ta'maluna, game da abin da kuke aikatawa. Malami suka ce wannan wani tahdidi ne,
wani tahdidi ne wani jan kunne ne wani firgitarwa ne wata razanarwa ne Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabin sa wa in jadaluka idan suka ce har yanzu sai sun yi musu da kai sai sun yi jayayya da kai ya rasulullah kada ka kula su amma fa qul ka ce musu Allahu a'lamu bima ta'maluna shikenan ku je ku yi abin da za ku yi Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa sai wannan jan hankali ne tsoratawa ne kamar firgita su ake Allah ya ce rabu da ku kun ce sai an yi to ku je Allah yana kallon ku kamar mutum ya maka abin ka ce masa je ka Allah yana kallon ka ai in dai mutum mai hankali ne mai tunani ne ya san abin da kake nufi ba irin mutanen yanzu ba amma in dai mutum akwai ragowar imani a ransa kai masa abu ya daukan maka abu kace masa Allah yana kallon ka to zai dina amma ba irin mutanen yanzu ba idan kace masa haram haram sai ce karota yace haram sai akwai wata ka daukan masa abu sai haram sai in akwai wata zidni mana kara masa haram kidin Allah kiyaye mu to kamar abinda annabi yake gaya musu kenan idan suka matsa sai sun yi jayya da kai ya rasulullah ka gaya musu cewa Allahu a'lam lalle Allah madaukakin sarki shine mafi sani bima ta'maluna game da abinda kuke aikatawa wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa in kazzabuka fa qul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu ana bari'un mimma ta'maluna Allah madaukakin sarki ce fa in kazzabuka idan kai wa'azi kai kira kai ka fadakar ya rasulullah amma duk da haka suka ci gaba da karyata ka wa in kazzabuka fa qultu ka gaya musu li 'amali wa lakum 'amalukum shikenan aiki na daban kuma aikin ku daban ni aiki na shine in isar da abinda Allah madaukakin sarki turo ni isar na wa'azi nayi abinda zan yi walakum a'malukum aikin ku kuma daban shine ku karyata abinda Allah madaukakin sarki turo kuma za ku haɗu da shi antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'maluna ku kun barranta da abinda nake aikatawa na wa'azi da kira da hana shirka kun barranta daga wannan babu ku bashi to haka ni ma ana bari'un mimma ta'maluna abinda kuke aikata babu ni babu shi to kun ga wannan shi ma kamar firgitarwa ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa mushrikai wanda suke musa abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo musu da shi hakanan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar yace fa'arib anhum wantazir innahum muntaziru Allah yace fa'arib anhum ya rasulullah ka kauda kai gabarin su ka kyale su Allah yace kyale su wannan magana ce mai girma fa'arib anhum wantazir ka jira ka saurara me zai biyo baya inna muntaziruna mu mana nan muna jira subhanallah ko wani babba ne a gari sarki ko gwamna ko shugaban kasa ki masa laifi ko ki masa abu yace da mutanen da suke kusa da shi fadawan sai yace ku kyale ta kawai za mu haɗu da ita na sai ba za ki bacci ba rana to kamar haka ke ku kyale ta za mu haɗu da ita to ya kike gani kuma Allah madaukakin sarki rabbus samawati wal ard yace da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah a'rib anhum kauda kai gabar su kyale su rabu da su su jira su ga abin da zai same su mu ma za mu jira mu gani Allah madaukakin sarki yace Allahu yahkumu bainakum Allah madaukakin sarki shine zai hukunci tsakaninku yawmal qiyamati ranar alqiyama fima kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikinsa da kai ya rasulullah da su mushrikan maka da suke karyata ka Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakaninku zai rarrabe tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya zai rarrabe tsakanin wanda yace ayi daidai da wanda yace ayi shirka wacce rana ita ce ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace fima kuntum fihi takhtalifuna cikin abin da kuka kasance kuna sabawa a cikinsa sabanin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi da su shine annabi ya ce ai tauhidi sun ce sai dai ai shirka annabi ya ce ai daidai sun ce sai dai ai rashin daidai annabi ya ce ai adalci sun ce sai dai ai zalunci to wannan shine sabanin annabi ya ce ai kaza su kuma sun ce sai dai ai kishiyarsa
to ranar tashin alƙiyama Allah zai yi hukunci ya rabe tsakanin shi da su waye mai gaskiya. Allah madaukakin sarki ce,
alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير.
Allah subhanahu wata'ala ya ce, alam ta'lam, shin baka sani ba, ya kai mai sauraron alqur'ani ko kuma ya kai mai karanta alqur'ani, anna Allah ya'lamu, hakika Allah madaukakin sarki shi yake sanin, ma fi sama'i, duk abin da ke cikin sammai, wal ardi kuma shi yake sanin duk abin da ke cikin ƙasai, inna zalika fi kitab, barma haƙiƙa hakan abinda Allah maɗaukakin sarki ya sani a cikin sammai da abinda Allah maɗaukakin sarki ya sani a cikin ƙasai, zalik fi kitab, ya kasance a cikin littafi, a rubuce, Allah maɗaukakin sarki ya san shi kuma ya sa a rubuta. Inna zalika ala Allah yasir, lalle hakan game da Allah maɗaukakin sarki abu ne mai sauki, ba shi da wahala a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wannan ayar tana gaya mana cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi sama', shin baka sani ba, hakika Allah madaukakin sarki shi yake sanin duk abin da ke cikin sammai gaba daya, wal ardi da abin da ke cikin ƙasai, babu wani abu da ke buya wa Allah madaukakin sarki wanda Allah bai san shi ba, babu wani abu da ke fakuwa daga ilimin Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki bai tantance shi ba. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله مدوكين سركي سي وعنده مفاتيح الغيب مبودان غيبي أهنن الله مدوكين سركي سكي ناسني لا يعلمها باب وندي سان سي الله مدوكين سركي سي سي ويعلم ما في البر الله شي يكي سانن ابن دا كي تيكين كاسا دك ابن دا كي تيكين كاسا دا نا سما دا نا تيكين كاسر da na kan ruwa da ke abinda ke cikin ruwan, babu abinda Allah madaukakin sarki bai sani ba, shine ya'lam ma fil barri wal bahri da kuma abinda ke cikin ruwa, babu abinda Allah madaukakin sarki bai sani ba. Wa ya'lam ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kai barma babu wani ganyen bishiya, wani ganyen bishiya da zai fado daga inda yake tsinke daga jikin bishiyar ya fado kasa, face sai Allah madaukakin sarki ya san wannan ganyen bishiya kawai, eh wanda gani muke kamar ba wani abu ne haka, amma lokacin da ganyen bishiya ya fado daga kan bishiya ya fado kasa, Allah ya sani. Shi da ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi, haka nan wata kwaya a cikin duhun kasa da take binne a cikin duhun kasa, gero, dawa, maiwa, masara da ake sa su a cikin duhun kasa a rufe a shuka, to Allah madaukakin sarki ya san da ita. شين يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ونبو ششن أبو قوان تنين أبو إلا في كتاب مبين. فاتينا للتافن ديك ما بياني شين للتافن دي الله يكي بياني أنا وزا يعني وباب وانا أبدي الله ما أوك كنسر كيبي سنشبا تو باوي سنن كتيبا دكا sai da Allah madaukakin sarki ya rubuta shi, kuma yana nan a rubuce a lauhil mahfuz, yana nan a rubuce duka a lauhil mahfuz. Shi sa hadisi ya tabbata ɗan uwa a cikin sahihi Muslim daga Abdullahi dan Amru dan As, Allah ya kara masa yarda, manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah qaddara maqadir al khalaiq qabla khalqi as samawati wal ardi 50000 sana wa kana arshuhu ala al ma. Allahu akbar. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah subhanahu wataala ya halitti abubuwan da za su faru na kaddara gaba daya, duk abin da za a yi a duniya gaba daya daga farkon ta zuwa karshe Allah madaukakin sarki ya halitte su gaba daya, kafin halittar sammai da kasai da shekara 50 kafin Allah halitta sammai kun san sai da aka fara halitta sammai aka halitta kasai gaba ɗaya sannan aka halice mu eh da kasai da sammai sun riga mu sai dai da kasai da sammai wanda aka riga halitta shine an riga halitta kasai sannan sama to amma dai sai da aka halitta sama aka halitta kasa sannan mu ɗan adam aka samar da mu saboda ka'ida sai da Allah madaukakin sarki tana da ɗan adam duk abin da yake bukata akai kasa akai sama akai rana akai taurari akai wata aka halicci bishiyoyi aka halicci ruwa aka halicci komai sannan sai aka sako dan adam kuma sai da Allah ya gama tana da miki duk abin da kike bukata sannan sai ya halicce ki subhanahu wataala to sammai da kasai da suka rigaye mu Allah madaukakin sarki ya halicci ko kuma ya kaddara duk abin da zai faru a duniya duka kafin halicci sammai da kasai da shekara 50 ba wai mu halicce ba a halicci sammai da kasai da shekara 50 shi sa wani hadisin da yazo a cikin sunan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa awwalu ma khalaqallahu alqalam farkon abinda Allah ya fara halitta a duniya gaba daya duka idan aka halitta idan aka tambaye shi aka ce me Allah ya fara halitta sai ki ce me alqalami me Allah ya fara halitta alqalami to farkon abinda Allah subhanahu wataala ya fara halitta shine alqalami fa qala sai Allah madaukakin sarki ce da alqalamin na uktub rubuta sai alqalamin ne yace ma aktubu me zan rubuta ya ubangiji sai Allah madaukakin sarki ce rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa karshen ta fajara bima huwa ka'in ila yawmil qiyama saboda haka sai alqalamin ne ya rinka rubutu duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa karshen ta sai da Allah madaukakin sai da alqalamin ya rubuta sai raka ɗan uwa duk abin da zai faru yanzu na kaddara Allah ya rigamta shi duka kada ki bakin ciki ko ki damu akan wani abin da ya kubuce miki Allah ya riga rubuta ba zai same ki ba kafin ma a san za a halitta ki shekara 50 Allah ya ta rubuta to yanzu saboda Allah dan mun zo kuma sai mu canza abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan ba zai yi ba waɗannan abubuwan guda biyu sune manyan al'amuran kaddara na farko dai komai Allah ya san shi babu abin da Allah madaukakin sarki bai san shi ba komai sai abu na biyu bayan Allah ya san shi kuma ya rubuta ba dan Allah zai manta ba ba dan zai goge ba a'a sai dan a tabbatar wa da ɗan adam mai hujja Allah ya rubuta komai sannan sai abu na uku kuma yana gudana ne gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya rubuta shi yanzu ko ni ko ke ko wani masani wanda yake gani cewa masanin kimiyya ne zai iya rubuta abu ya tsara abu gashi ya rubuta theory to amma yadda za a implement it in theory din nasa ya kasance into practical sai ya kasance an samu sabani ya rubuta amma zartarwa sai ya kasance kuma an samu sabani ba yadda ya kamata ba na Allah ba haka yake ba yadda Allah ya rubuta shi tsara shi babu abu guda daya da yake kaucewa daga rubutun da Allah madaukakin sarki yake shine alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard shin baka san Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ke cikin sammai da kasai ba inna zalika fi kitab hakan ma na cikin littafi Allah ya rubuta shi sai Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki sanin abin da ke cikin sammai da sanin abin da ke cikin kasai da rubuce shi gaba daya babu wani abu mai wahala a wajen Allah madaukakin sarki eh duk al'amura gaba daya babu abin da yake mai wahala a wajen Allah madaukakin sarki babu shi shi al'amuransa gaba daya inna ma'amuruhu ne idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun eh duk al'amuran Allah shi inna ma'amuruhu ne kadai al'amuransa yadda yake kasancewa idza arada shay'an idan yayi niyyar aiwatar da wani al'amari ay yaqula lahu abinda Allah yake cewa da abin kawai shine kun kasance fayakun sai abin ya kasance eh shine suka ce tsakani kafin kaulasan din nan ta daure nunin din nan shikenan abin ya kasance kun abin ya kasance al'amuran Allah kenan babu abin da yake mai wahala a wajen Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ce wa ya'buduna min dunillahi
suna bautatawa wanda ba Allah ba, suna bautatawa wani Allah, su mushrikai kenan. Ma lam yunazzil bihi sultanan, irin abinda ba a saukar musu da wata hujja akan bautata masa ba. Wa ma laysa lahum bihi ilmin, kuma ba su da wani ilimi game da bautar da suke yi akan sa. Allah ya ce wa maliz zalimin min nasir, kai azzalimai ba su da mataimaki, ba za su taba samu wanda zai taimake su ba, saboda sun yi abin da ya cancanta a basu sha wahala su ma. Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan mushrikai suna bautatawa wanda ba Allah ba. Ma lam yunazzil bihi sultan, irin abin da ba a saukar da wata hujja daga sama akan bautata masa ba, ma'ana babu wani wahayi daga cikin wahayin da Allah ya sauka wa ɗaya daga cikin annabawan da ya turo, da ya taɓa cewa a bautawa Lata ko Uzza ko Manata ko Hubal da sauran gumakan da suke bautatawa, babu. Abin tambayar shi ne, ya ku mushrikan Makka da kuke bautar wani Allah, shin kun taɓa samun wata saukakkiyar hujja daga Allah, wani wahayi daga Allah maɗaukakin sarki da ya ce ku bautatawa gumaka, kun taɓa samun wannan? Amsa shi ne babu. Wa ma laysa lahum bihi ilmin, hakanan dalili ba na hankali, shi ne ma laysa lahum bihi ilmin, ba su da wani ilimi akan sa, ma'ana dalili na hankali, a hankalce idan mutum ya tsaya tunani sai ya ga menene abin da yake cikin amfanin bautawa gunki, wannan irin amfani mutum zai samu idan ya bautawa gunki. Galibi gumakan da suke bautawa da su suke sassaka kayansu, mutum shi zai samu katako ko ya samu bishiya ya sassakota, ko su samu dutse, ko su samu laka ko yumɓu, su kera abin da suka kera na gunki, su masa kafa, su masa hannu, su masa ido, duk su suke masa da kansu, su masa ado, su shafe shi da fenti, su rinka fesa masa turare, kuma su dawo suna bautata masa. To da Allah a hankalce, kowa ya tambaye kansa, yanzu wannan abin a tunani na hankali, common sense ma, ba ma wai nasi na shari'a ba, common sense kawai, me yasa nake bautawa wannan abin, me zan amfana da shi, me zan amfana da shi? Yanzu bari baku misali, masu kere-kere wanda yake kera jirgin sama zai amfani da jirgin sama kuma zai amfani da shi ba? Zai amfani da shi. Wanda yake kera mota zai amfana da kera mota kuma zai amfana da ita ba? Zai amfana da ita. Za ku irin waɗannan abubuwan wanda duk ake za ga akwai amfanin da mutum ke samu a cikinsa, amma mai kera gumaka ya bautata masa, menene amfanin da yake samu? Amsa shi ne babu. To kun ga karewar toshewar basira kenan. Babu dalili na nassi na Al-Qur'ani ko na wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabin, sannan babu nassi da dalili ma na hankali. Dalili ma na hankali ko ba nassi babu shi. To amma me suka dogara da shi? Shine at-taqlid, taqalidanci kawai. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim mutaduna. Me yasa kuke bauta gumaka? Mun taso iyayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu, abinda maza suna yi kenan, bautar gumaka shine wani wajen. Sai Allah madaukakin sarki ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna, yanzu za ku makalkalewa abinda iyayenku suke kai, ko da iyayenku ba sa hankaltar abubuwa, ba sa shiriwa akan abinda suke aikatawa, duk da haka sai kun yi abinda suke yi na rashin kan gado da rashin lissafi. Allah ya tambaye su awalau kana aba'uhum, ko da iyayen nasu la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna, ba sa hankalta, ba sa shiriya, duk da haka sai kun bautawa irin abin da suke bautatawa. Mafi munin abin da ake kaucewa Allah madaukakin sarki da shi kenan, shine takalidanci. Shi takalidanci mutum bai san dalilin da yasa yake abu ba, kawai abin da yasa naga wani yana yi shine abin da Bahaushe yake cewa wai kama ra'aytun nasa yaf'aluna, kamar yadda naga mutane suna aikatawa. To wannan bala'i ne. Shi yasa shi addinin musulunci an saukar da shi ne akan hujja da dalili. Duk abin da ke ga ana yi a addinin musulunci akwai hujja, akwai dalili. Allah ne ya ce ayi, ko annabin sa ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayi, wannan shi ne hujja dama. Idan kika ji an ce hujja dalili, to guda biyu ne, Al-Qur'ani hadisi, duk wanda ba su ba sai da biyo bayan su, in ya daidai da su shi kenan sai ya hau, in bai daidai ba kuma shi ma sai a aje shi a gefe. To shi addinin musulunci duka akan dalili ake. Yanzu idan aka same ki aka tambaye saki kike sallah, ina sallah ne dan Allah ya ce ayyuwa qimu salata wa atu zakata, ko me yasa kike karatu? Ina karatu ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce a nemi ilimi. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Me yasa kike zakka? Saboda Allah madaukakin sarki duk abinda musulmi zai akwai dalili. To amma su mushrikai da suke bata gumaka me dalilin su guda ɗaya babu. To shine Allah madaukakin sarki ya musu inkari cewa ya abuduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lil zalimin. Allah ya ce kai azalimai fa ba su da mataimaki. Wa ma lil zalimin min nasir, lalle azalimai ba su da mataimaki, ma'ana ba su da mataimakin da zai taimake su. Waɗannan gumaka da suka sassaƙa da kansu, idan Allah maɗaukakin sarki ya tsiye su ranar tashin alƙiyama, waɗannan gumaka za su ceto su ne? Za su kwace su a wajen Allah maɗaukakin sarki? Ba za su iya ba. Shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina tad'una a wata aya min dunihi la yastati'una nasrakum, wanda kuke bautatawa kuke kira wanda ba Allah ba, Allah ce la yastati'una ba za su taɓa iya nasrakum cetonku ba. Saboda dan mutumin da ya bautata wa Allah maɗaukakin sarki, to da shi da abin da ya bautata waɗin dukkanin su za a tarkata su a hargitsa cikin wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum lahawariduna, da ku da abin da kuke bautatawa ba Allah ba dukkanin ku za a tarkata ku a jefa su cikin wutar jahannama, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu. Ina ganin insha Allah ta'ala yan uwa nan zamu dakata a ƙarshen aya ta nawa ce, aya ta 71, sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu tashi farkon aya ta 72 insha Allah ta'ala. Dai kafin azumi ya kare, ina sa rai zamu gama surar insha Allah ta'ala, idan da dama Muhammad shiga suratul mu'minuna, Allah ya bamu dama. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya bamu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.